الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ci gaba da karatunmu na tafsirin Alkur'ani mai girma wanda ake gabatar da shi a wannan masallaci na Jibis bakin kasuwa Damba. A yau muna 26 ga watan Ramadan shekara ta 1446 wanda yazo daidai da 26 ga watan March shekara ta 2025. A karatunmu na jiya mun tsaya akan aya ta 51 cikin suratul an'am, ayar da ta tattaro abubuwa masu yawa da Allah madaukakin sarki ya haramta da kuma wanda Ubangiji ya wajabta. A insha Allah ta'ala yau za mu ci gaba da bayani akan waɗannan ayoyi ɗin, abinda Allah ya haramta da abinda Allah ya wajabta. Ubangiji ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون.
Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddahu. Kada ku kusanci dukiyar maraya sai dai da abinda yafi kyau, ta hanyar da tafi kyau. Hatta yablugha ashuddahu, har sai ya kai girman sa da kuma karfin sa. A wannan aya tana hani zuwa ga kusantan dukiyar maraya. Kusantan shi maraya shi ne wanda ubansa ya mutu bai balaga ba, ko kuma ya balaga a wannan hukunci kenan, amma ba shi da wayo, bai kai girman da zai iya rike dukiya ya sarrafa ta ba. To wannan ana bashi hukuncin maraya wanda ake tsayawa a kula masa da dukiyarsa, ko kuma a taimaka masa. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to wala taqrabu malal yatim, kar ku kusanci dukiyar maraya. Idan mutum ya mutu ya bar ƴaƴa, ya bar musu dukiya, ana so a san wanda zai tsaya musu akan dukiya, a kula musu da wannan dukiya, a ci gaba da haɓakata ta ci gaba, kada a barta ta daskare, kada a barta ta lalace. Kusantan dukiyar maraya ya kasu kashi-kashi. Na farko shine mutum ya cinye dukiyar ya hana shi. Idan aka yi haka, an kusanci dukiyar maraya, bi ma'ana an taɓa ta. Na biyu, canja masa dukiyarsa da wani abu da bai kai wancan ɗin ƙima ba. Wasu sukan yi haka, sai su baiwa maraya abin da ba shi da ƙima, su riƙe masa dukiyarsa wacce take da ƙima. Na uku, barin dukiyar ta lalace ba tare da an haɓakar da ita ba. Wannan shi ma an taɓa dukiyar maraya, an kusanci dukiyar maraya. Da ma duk wata hanya da zai zama an cuci maraya ko an zalunce shi, Ubangiji ya ce kada a taɓa masa dukiyarsa. abinda ake so shine in aka bar masa dukiya to ya zama dukiyar ta ci gaba daga yadda aka bar masa. Kada mutum ya mutu ya bar kuɗi a na marayu a baka kuɗin ka je ka aje shi a account ɗinka ko ka aje shi a ɗaki tun bara har bana kuɗin naira 500,000 ne, bana ma tana nan a naira 500,000 ɗinta. Ana so ka san yadda za a yi a yi istismar na dukiya a haɓakar da ita ta ci gaba, tana ci gaba. Wannan shine abin da ake so a yi a maraya. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin suratu An-Nisa, ya ce wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyaman, kada ku biye ma wawaye marasa wayo dukiyarku, sai aka ce dukiyarku da Allah ya daura ku ku tsaya a kai, wato dukiyar da suka gada kenan. Warzuquhum fiha, kuna arzuta su daga cikin dukiyar. Waksuhum, kuna musu sutura a cikin dukiyarsu. Ba laifi bane an bar maka maraya in ka tashi arzikinsa da komai nasa idan yana da kuɗi, musamman an bar masa kuɗi mai yawa kai kuma kana cikin fama, ya zamana ɗawainiyoyinsa manya-manya a yi masa a cikin dukiyarsa, wannan ba laifi ba ne. Yana buƙatan sutura a masa a dukiyar, yana buƙatan makaranta a masa a cikin dukiyarsa. Mun gane ko? Duk wata ɗawainiya mai girma babu laifi a yi. Allah ce warzuquhum fiha waksuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa, a faɗa musu magana mai kyau, a sanar da su a cikin dukiyarka muke maka wannan ɗawainiya. Ɗawainiyar da ba ta da yawa kamar ɗan abincin da zai ci, wannan kuma sai ka yi iya ƙoƙari ka yi ta ɓawi a cikin abincin da kake ci kai maka bashi. Amma in ɗawainiyar ta yi girma sai a masa a dukiyarsa. Allah ce wabtalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastum minhum rushdan fadafa'u ilayhim amwalahum, a ci gaba da jarraba hankalinsu, ana kiyan hankalinsu a hankali a hankali har sai sun isa aure. Menene ma'ana sun isa aure? Wasu malamai suka ce hatta idza balaghu, balaga ita ce isa aure. Duk sanda aka ce yaro ya balaga shikenan ya isa aure. Fa in anastum minhum rushda, to ba iya isa auren ko balagar ba, idan kuka nutsu da su cewa sun shiryu, to shikenan fadafa'u ilayhim amwalahum, ku dauki dukiyoyinsu ku basu. Malamai sun yi magana game da sin rushd, kowa da abin da ya fada, amma kamar Abu Hanife ce sai yaro ya kai shekara 25, shi yana ga a wannan lokacin yaro in aka dauki dukiya aka bashi zai iya jujjuya ta ya haɓakar da ita, amma idan yana ƙasa da shekara 25 watakila zai balla gazar da wannan dukiya din. Wasu suka ce a sunnur rushd kawai ya danganta ga shi yaron, idan aka ga yana da hankali kawai ko shekara nawa ne inda ya balaga a ɗauko dukiyar a bashi ya ci gaba da sarrafa kayansa. Za ka iya samun wani yaro mai ƙwazo ɗan shekara 17-18 yana da himma, yana da ƙwazo, yana da hazaƙa, ɗan baiwa ne, zai iya haɓakar da dukiya wanda ɗan shekara 40 ko sama da 40 ba zai iya ba. Haka ne ko? To kaga kawai ya danganta ga yanayin da aka ga yaro ɗin. Babu wani shekaru na rushd da za a ɗauki dukiya ayyanin ne a ce wannan ya kai sai ya kai shekara kaza a ɗauki dukiyarsa a bashi. Allah maɗaukakin sarki ya ce hatta ya buluga ashuddahu, har sai sun girma. Illa billati hiya ahsan, Ubangiji ya fassara ta a cikin Alkur'ani ya ce faman kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Idan Allah ya sa aka baka dukiyar maraya ka rike kana kula masa da ita, to abinda ake so kawai ka nemi lada a gurin Allah, tsantsa ya samu dukiyarsa. Misali mota ce, shaguna ne, aka bar masa gado, ana haya, ana kawo kudin kana kulawa, to ana bashi kudin sa, ana ci gaba da habaka masa kudin sa, kar ka dauki komai a ciki. Wannan abin da aka fi so kenan. Shine Allah ce wa man kana ghaniyan falyasta'fi, wanda yake mawadaci ne ya kame kansa. Kafi karfin dukiyar marayin kawai kai dai ka tsaya masa kai kana ka sa ido, to sai ka kame hannunka kar ka taba masa dukiya. Wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf, wanda yake talaka ne ya ci amma ta hanyar da ta dace. Ya za a yi ci, kana masa hidima a dukiyarsa, sai ka fitar da wani abu ba mai yawa ba, gwargwadon hidimar da kake masa a dukiya, sai ya zama kamar kai ma wani dan kwadago ne. Mun gane ko? Ba za a cinye dukiyar gaba ɗaya ba, ba za a ci da yawa ba, sai a ci daidai gwargwado, ana bashi dukiyarsa shi kuma. Wannan shine illa billati hiya ahsan, sanda ya girma kuma sai a dauki dukiyarsa a bashi. Wannan yana daga cikin hajar da ake a musulunci, hana mutum sarrafa dukiyarsa saboda wata illa da yake da ita. Musulunci ya zo da irin waɗannan tsare-tsare na tattalin arziki. Ubangiji ya tsawatar game da cin dukiyar maraya, yace innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi buhulihim nara wa sayaslawna sa'ira, waɗanda suke cin dukiyar maraya da zalunci su sani wuta suke ci a cikin cikunansu, kuma za su shiga wutar sa'ira su ƙone. A Ubangiji ya ce wa auful kaila wal mizana bil qisti, ku cika mudu da sikeli, mizani kilo, bil qisti da adalci. A dusan da za ku yi awu, idan aka ce wannan abu ne na awu, to ayi adalci a cika shi yadda ya kamata. A mizani mudu ya kasu kashi-kashi, akwai mudu ƙarami kaman kwano, sanayya, gongomi da sauransu, kwalba, duk waɗannan ana kiransu mudu. To ƙa'idar da aka saba a kanta, to a bita, a cika ta da adalci, karkaz ba sai ka ƙara masa ba. Gyara da ake yi ganin damar mai sai da abu ne, Ubangiji bai ɗaura masa ba. Shi yasa Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, ba za mu ɗaura ma rai wani abu ba sai abin da za ta iya. Wasu ma suna ga ka zo ka sai abu da aka masa kuɗi na mudu, bayan ka saya kuma ka ce a maka gyara, kamar ka cuci mutumin ne. Saboda Allah ce la nukallifu nafsan illa wus'aha, mudu, buhuna da muke amfani da su mudu ne, su ma buhu ka tsaya ka cika shi. Wannan buhun an san ga girmansa, ga abin da yake ci, haramun ne ka je kamfani ka ce a rage ma girman buhun, ko a sayo buhu a tsoma shi a ruwan ɗumi ya ɗan tsome, ya ɗan tsomare, ya zama ɗan kaɗan, sai ka zuba hatsi a ciki, wanda shi kuma bai yi haka ba, duk sai a ɗauka buhunanku iri ɗaya ne. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta. Allah maɗaukakin sarki ya halakar da wata al'umma guda a dalilin toye mudu. Manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya ce mutane ba za su toye mudu ba face an jarrabe su da fari da talauci. Duk sanda aka zama ana toye mudu ya zama shine ɗabi'armu, to sai Allah ya jarrabe mu da rashin ruwa, ko kuma ga ruwan amma amfanin gonar bai yi albarka ba saboda toye mudu. Akwai mizan, shi ba kamar mudu ba ne, gwadawa ake, sikeli, za a ce kilo kaza ko giram kaza ko ton kaza. to duk abin da aka masa aka yi yarjejeniya har kaza din nan ake so to a sa iya wannan kaza din da ake so iya kaza din da ake so buhun da yake cin 25 kg ko 50 kg to a tabbatar 50 kg din aka sa masa kar ka zo ka rubuta 50 kg a ciki da za a je a gwada sai aga 49 kg ka toye mudu mun gane ko aga 49 kg ka toye mudu ko aga 48 kg ka toye mudu ba a san wannan za ka yi au kai baban bola ne sai ka je ka saita abin da kake au din idan kilo 2 ne sai ya bada 1 da rabi ka bata shi ka kika gyara shi yadda ba zai na aiki yadda ya kamata ba wannan yana daga cikin toyen mu dan haka duk wani abu da ake gwaji da shi ake fitar da kimar abu kilo din sa ko kilogram ko ton din sa idan yana bukatar gyara ka gyara kada ka bari yayi tsatsa ya baci baya nunawa yadda ya kamata kuma ka ci gaba da gwaji da shi idan kai haka ka toye mudu Allah madaukakin sarki zai kamata mun fahimci wannan ko Allah ce wa auful kaila wal mizan Allah ce wazinu bil qisbasil mustaqim ku yi au ku yi gwaji da ma'auni wanda yake daidai tacce kada ka yadda akwai matsala a cikin abinka ka zo kai au da shi nama kake aunawa ya zama kana service din ma'aunin nama ko yaushe a tsoka ake aunawa kar ka zo ka saka kashi a matsayin tsoka ubangiji yace wailul lil mutaffifin alladhina idza kitalu 'ala an-nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yakhsirun ala yubinnu ulaika annahum mab'uthun bane ya tabbata ga masu toye mudu su ne waɗanda idan za su aunar a mutane sai su rage idan kuma za su auna a wajen mutane sai su cika ubangiji ya ce waɗannan ba sa tsammanin cewa za a tada su ranar tashin alkiyama ne za a tada su liyaumin azim a wata rana mai girma yauma yaqumun nasu li rabbil alamin ranar da mutane za su tsaya a gaban ubangijin halittu tsayuwa mai tsawon gaske wanda kowa sai ya gaji kowa sai ya kosa har sai an je an nemi annabawa da su yi ceto domin a yi hisabi a mutane gumi zai kai ga mutane gwargwadon laifukansu to a ji tsoron wannan rana akwai ayoyi da dama da hadisai da suka hana toye mudu da mizani wajibi ne mu tsaya mu cika mudu mu cika mizani a kowane irin abu kuma ana bukata ka cika mudin ka cika mizanin ka a la nukallifu nafsan illa wus'aha ba za mu kallafa mare wani abu ba sai abin da za ta iya nan shine asalu fi taharri tushen wato kamantawa duk wani abu na shari'a kamantawa ne ake so kai wato kai iya kokarin ka kaji a ranka kai kai din in aka tambaye ka iya kokarin ka kenan akwai wanda in yayi abu ya san ya toye haka ne ko in yayi ya san bai mai kyau ba akwai san da in kai ka san kai mai kyau to kai iya kokari kai mai kyau din a iya ganin ka mun gane ko kai mai kyau a ganin mutane cewa eh in an gani za a ce eh ka kamanta akwai wanda san zuciya zai ce shi ya gama yin mai kyau a ganin sa amma da za a zo mutane su sheda an san da yayi mai kyau ba to dole ba iya kai a ganin ka ba har ganin mutane ya zama kai abu mai kyau duk wani mutum mai adalci mai hankali mai dattaku idan yazo yaga abin da kai zai ce ka kamanta mun gane ko zai ce ka kamanta ibada ce kai ta yadda ya kamata ubangiji bai kallafa ma abin da ba za ka iya ba addinin musulunci addini ne mai sauki ma ja'ala alaikum fi dini min haraj ba mu sanya muku wani abu na kunci a cikin addini ba kuma yuridillahu liyaj'ala alaykum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum ubangiji baya so ya sanya muku kunci da takura a addini abinda ubangiji yake so shine ya tsarkake ku kowa ya zama mutumin kwarai ya zama mutumin kirki ya zama tsarkakekken mutumi abinda ubangiji subhanahu wata'ala yake so kenan wa idza qultum fa'dil abu na gaba idan za ku yi magana magana kowace iriyar magana su kawai magana magana mutlak kowace irin magana idan za ku yi ta fa'dilu to ku yi adalci me ake nufi da adalci shine fa asdiqu ku faɗi gaskiya idan za ku yi zance ku faɗi magana ta gaskiya duk maganar da za ta fito a bakin ku ya zama akwai gaskiya a cikin maganar babu ƙarya shine ma'ana fa'dil walau kana za urba ko da ya kasance wanda za ku faɗi maganar a kansa dan uwanku ne na jini to ku faɗi magana mai kyau a kansa ubangiji subhanahu wata'ala yana faɗa a cikin suratul nisa ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi walau ala anfusikum aw al walidaini wal aqrabin in yakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw tu'ridu fa inna allaha kana bima ta'maluna khabira ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ya ku masu imani Allah ya kira masu imani idan ay kunu qawamina ku kasance kuna tsaye bil qisti akan gaskiya shuhada alillahi kuna masu shaida don Allah madaukakin sarki walau ala anfusikum ko da kuma akan ku ne yanzu idan ka faɗi magana kai ne za a ce baka da gaskiya to ka fito ka faɗa a ce kai ne baka da gaskiya din kun ga an gama kurewa kenan ko nan Allah ya ce walau kana za qurba amma a waccar ayar Allah madaukakin sarki ya ce walau ala anfusikum ko akan kanku ne maganar za ta dawo yanzu haƙi gaskiya ake so a fitar mun gane ko abewa mai haƙi haƙin sa a tantance gaskiya to ko da kai ne maganar za ta dawo kanka ai winin dinka to ka faɗi gaskiya awil walidaini kai ko abin ya shafi iyayenka ne wani zai iya faɗan gaskiya ai winin dinsa amma idan iyayensa ne fa zai ce ba zai iya ba ko to sai aka ce ko da iyaye ne wal aqrabin da kuma ɗan uwa in yakun ganiyan wanda kake so kai shaida a kansa ka boye dan ya samu nasara idan mai kuɗi ne saboda kuɗin sa sai kai abin da kake so ya samu nasara ko talaka ne sai kai abu sai ka tausaya masa mun gane ko wani lokaci akan yi rashin adalci sai ai amfani da zuciya ba amfani da hankali idan aka ga wannan talaka ne yana kusuma da mai kuɗi sai aga kaman ai mai kuɗin yana so ya cuci talaka ne haka ne ko yana so ya cuci talaka ne kuma wani lokaci talakan shine marar gaskiya to sai ka ce kai wannan talaka kan ai bari a tausaya masa sai atifa sai ta rinjaye ka sai ka bada gaskiya a talaka alhali ba shi bane mai gaskiya mun gane ko to kar amara wa mai kuɗi don kuɗin sa kada a tausaya ma talaka a bashi gaskiya shine makaryaci don wai ana tausayin shi talaka ne ko kuma kada shi mai kuɗi a cuce shi don ana ga mai kuɗi kada kuma a cuci talaka don ana ga shi talaka ne mun gane ko kowanne kar a yi shi fallahu aula bihima Allah shi yafi cancanta a ji tsoransa Allah shi kadai yafi cancanta a ji tsoransa wannan kenan a suratu al-ma'ida Allah madaukakin sarki ya saki irin wannan umurni na yin adalci tsakanin mutane Allah ce ya ayyuhal ladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada bil qisti wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dil i'dilu huwa aqrabu littaqwa ya ku masu imani ku tsaya daram daƙam don Allah kuna masu shaida da gaskiya shedar adalci, kada gaba da wasu mutane ya ja ku kuce musu adalci. Su din kana gaba da su, to dan kana gaba da su karka ki musu adalci. Kai fi sadin ofisa ne, an baka akwatin zabe, kana jam'iyyar A kuma ana takara jam'iyyar A da B, shikenan tunda kai kafin ka zama presiding officer dan jam'iyyar A ne, kuma yanzu sai aka baka akwatin zabe, kada ganin wacce jam'iyyar adawar ka ce ka ki mata adalci. Yanzu kawai hukunci aka baka a hannu, ka tsaya kai adalci, kai hukunci da adalci. Mun gane ko? Kar ka yadda kai wa, kar ka yadda kai zalunci, saboda wancan kana gaba da shi yanzu ya zo hannunka, ka tsaya ka masa adalci. Mun fahimci wannan ko? Allah madaukakin sarki ya datar da mu. A haka magana ta baki ba hukunci ba. Idan za ka faɗa, ka faɗi magana ta gaskiya, kar kai ƙarya. Shine muka ce a farko wannan wa idza qultum a'am, am ne magana, in za ku yi magana ku yi adalci, bi ma'ana ku yi gaskiya duk abin da za ku faɗa. Labari za ku bayar, to ku ba da labari na gaskiya, kar ku yadda ku ba da labari na ƙarya. Mun gane wannan ku? Zance za ku yi da mutane, ku faɗa musu gaskiya, kar ku yi zance na ƙarya. Wa idza qultum fa'dil, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce wa bi ahdi Allahi awfu, kuma game da alƙawarin Allah ku cika. Mun yi alƙawari da Allah madaukakin sarki za mu bauta masa, mun yi alƙawari da Allah madaukakin sarki za mu yi addini, to mu cika alƙawarin Allah subhanahu wa ta'ala, mu masa biyayya, kada mu yi shirka da Allah ko kaɗan, kada mu saɓa ma Allah subhanahu wa ta'ala. Zalikum wasaqum bihi, waɗannan abubuwan su ne aka muku wasici da su, la'allakum tadhakkarun, domin ku kasance masu tunani. Mai tunani shi ne zai tsaya ya kula da waɗannan abubuwa da muka karanta, shi zai kula da dukiyar maraya, saboda yana tunanin shi ma zai iya barin maraya, shi zai cika mudu, saboda yana tunanin shi ma zai je auna a gurin wani. Akwai kissar wani mutumi dan ƙauye, yana yin fura dau irin curi curi din nan, mun gane ko? Yana kawowa cikin gari ya sayar, to ranan farko da yayi sai aka tambaye shi yaya kilo din furan yake, sai ce shi bai san kilo ba. Sai ya je gurin wani mai sai da siga, sai ce a bani kilo din siga, sai aka bashi kilo din siga, sai ya cuce shi a kilo din siga din. Ko kuma yana kawo mai sigan ne, sai ce yana so yana kawo masa kilo kilo na fura, sai ce to ba ni kilo na siga ni ma. Da ya sayar masa fura sai ya sai kilo din siga, da ya je gida shi bashi da kilo, bai sanya ake auna kilo ba, sai ya dauki siga, sai ya dauko fura ya cura, sai ya daidaita, sai da ya ga sun yi daidai da daidai, sai ce to wannan curin fura kamar haka shi yake ba da kilo din siga. Mun gane ko? Shi shi ne yake ba da kilo ɗaya. Shikenan idan ya zo curawa sai yana cura ta kamar haka, sai yana cura ta kamar haka, sai yana cura ta kamar haka. Wata rana mai sigan nan da ya je ya kai masa, sai ce ah, ai furan da ka ban ba ta kai kilo ba da na auna. Sai ce sigan da kake bani nake saya a gurinka da shi nake gwadawa yake bani kilo daidai da daidai. Kaga kenan kai ne baka gwada mun sigan daidai ba. Mun gane ko? Kaga mai tunani shi ne zai yi tunanin in ya cuta za a cuce shi. Mun gane ko? Kuma haka al'ada take, haka al'amarin yake. Duk sanda kai cuta kai ma za a cuce ka. Wa idza qultum fa'dil, duk sanda kake yin adalci a wani, wataran kai ma za ka fado hannun wani, ba za a ma adalci ba. To sai kai zama mai tunani, yanzu na samu dama zan faɗi magana, zan yi shaida, bari na yi adalci na faɗi gaskiya, kai ma a gaba za a faɗi gaskiya a kanka, sanda kake buƙatar a faɗi gaskiya. Cika alƙawari, in ka zama mayaudari sai ka haɗu da wanda ya shanye ka, ya taka ka, ya shanye a yaudara, kai ma sai an yaudare ka. Wata kamata dinu tudan, kamar yadda ka aikata haka za a aikata maka. Shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo a ƙarshen ayan tazyinin ayan sai ce la'allakum tazakkaru, da tsammanin za ku zama masu tunani cewa waɗannan ayyuka duk wanda yayi akan rama kamar yadda yake, ko kuma sama da yanda aka masa, sama da yanda yayi. Ubangiji ya ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu,
wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu,
na'am,
wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
وأن هذا صراطي مستقيما وأن إتتي حنيتا فاتبعوه ميكيكيا فاتبعوه توكو بيوانا حنيتا منين هذا لن يكيني في أبو بوانا دمك كارنتا قبادا ألا تشركوا به شيئا أي توحيدي كر أي شركة a kyautata ma iyaye, kar a kuntata musu, kada a kashe aya, kada a nisanci alfasha, kada a yi kisan kai, mun gane ko? Sannan kar a kusanci dukiyar maraya, kar a taba masa, a cika mudu, a yi me, a yi magana ta adalci, a cika alkawari. Abubuwa guda nawa? Abubuwa guda tara. Sai Allah ya ce dukkan waɗannan abubuwa su ne hanyoyi na, fattabi'uhu to ku bisu. Wasu malamai suka ce a wannan shi ma umarni ne mai cin gashin kansa, mun gane ko? Ga hanyar Allah abita. Wasu kuma suka ce ana nufin haza din abubuwan da muka karanta gaba daya su ne hanyar Allah madaukakin sarki. Fattabi'uhu to ku bi waɗannan hanyoyi, ku bi wannan hanya ta Allah madaukakin sarki. Wala tattabi'us subula, kada ku bi hanyoyi, fatafarraqa bikum an sabilihi, sai su raba ku da bin hanyar Ubangijinku subhanahu wa ta'ala. Abinda ake nufi da hanyar Allah shi ne shari'ar Allah madaukakin sarki. Duk abinda Allah ya zayyana na shari'a, umarni da hani, to abisu su ne hanyar Allah madaukakin sarki. As-subul su ne hanyoyi, wato ana nufin bid'a, san rai, kada mutum ya bi san ransa, san zuciyarsa, kada mutum ya zama dan bid'a. Idan mutum ya riki hanyoyin bid'a, to sai su raba shi daga bin hanyar Allah subhanahu wa ta'ala. Malamai suka ce hanyar Allah guda ɗaya ce, gaskiya guda ɗaya ce, ba ta canjawa a koyaushe. Yadda take gaskiya a da, haka yanzu ma take akan gaskiyarta. Amma hanyoyin bid'a suna caccanjawa, suna zuwa da salo daban-daban, mun gane ko? Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya tashi magana akan hanyarsa, sai aka yi ifradinta, aka ce anna hadha sirati, sai aka ce me fatafarraqa bikum an sabilihi. Amma da aka zo magana akan bid'a, saboda tana canjawa, tana nau'antuwa kala-kala, sai Allah ya ce subula, sai aka ce hanyoyi. Jiya mun yi bayani ko? Misali bid'ar sadakar uku da sadakar bakwai da sadakar arba'in ta canja akan bid'ar da ake a yanzu, da ta da da ta yanzu iri ɗaya ne, ba iri ɗaya ba ne. Amma sallar gawa ta canja tun zamanin manzon Allah? Ba ta canja ba, mun gane ko? Babu abin da aka canja ta. Haka ɗin da ke sunna ce, hakan ɗin ake yin ta akan sunnar, ba ta canja ba. Amma bid'ar sadakar da ke bid'a ce, sai take canjawa, sai take canjawa, sai take canjawa. Kun ga kenan ya zama subul, mun gane ko? Sai aka me, sai aka jam'in su, sai aka ce hanyoyi. Idan ka ɗauki bid'ar maulidi, tana canja ko ba ta canjawa? Tana canjawa, tana canjawa, kullum canjuwa take, kullum canjuwa take. Amma sallar idi ta taɓa canjawa? A yanda muka san ake sallar idi, tana canjawa? Babu, babu canjawa, tun da haka take, mun gane ko? Saboda sunna ce, hanya ce guda ɗaya, to ɗaya, mun fahimci wannan ko? To hanya madaidaiciya guda ɗaya ce, ba ta canjawa, ba ta canjawa. In kaga an baka dama an yi ta nau'i-nau'i, to dama ka samu daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, cewa manzon Allah yayi wannan, yayi wannan, yayi wannan, wannan kuma duk abu ɗaya ne, mun gane ko? Wallahu ta'ala alam. Wata rana manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, yana zaune da sahabbansa yana karanta wannan aya, sai yayi zani dogo guda daya. Da yayi zani dogo guda daya, sai yayi wasu zanuka a gefe da gefe da gefe da gefen zana, sai ce hadha siratul lahil mustaqim, wannan ita ce hanyar Allah mai takiya, wa anna hadhihi subul, waɗannan su ne hanyoyi, ala kulli sabilin shaytanun yad'u, a kowace kan hanya akwai shedan yana kiran mutum yana cewa ka zo ka biyo wannan hanya, faman ajabahum ilaiha kadhafuhu ila nari, duk wanda ya amsa musu zuwa gabin wannan hanya to sai su fisge shi su jefa shi a gidan wuta. Mun gane misalin da manzon Allah yi, mun gane ta idan ba mu gane sosai ba ga yanda misalin yake. Wannan shine misalin da manzon Allah yi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam. Wannan dogon layi shine shari'ar musulunci, mun gane dogon layin nan shine shari'ar musulunci. Gashi nan waɗannan layuka kaman haƙorin manjagara ɗin nan da aka yi su ta gefe da gefe, to su ne bid'a. Ka hau kan wannan layin kana tafiya har gidan aljanna za ka tafi, mun gane ko? Su kuma waɗannan layuka na hagu da na dama ɗin hanyar tafiya wuta ce, ita ce bid'a. Kana tafiya, ka fara tafiya, in ka zo hanyar farko shedan zai kira ka kai bid'a, idan kai sa'a ka tsallake, in ka je gaba wani shedan din zai sake kiranka, in kai sa'a ka tsallake za a sake kiranka, haka za ka yi ta fama da shedan, haka za ka yi ta fama da yan bid'a da san rai, ana ta kiranka ana ta kiranka har in Allah ya rubuta maka tsira ka ga ka tsira, baka fada ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin ba. Mun gane wannan ko? Duk sanda ku ka amsa kiran dan bid'a to zaka shiga ɗaya daga cikin waɗannan hanyoyin, to za su jefa ka a gidan wuta. Allah madaukakin sarki ya datar da mu. A bid'a sharri abu ne mafi